Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Gwamnatin babban bankin tarayyar Najeriya Gadon MFLA ya bayyana da cewa jihohin Niger da Kebbi kadai a bana za su samar da tan sama da miliyan 2 na shinkafa a ƙarshen damunar bana, abin da yake zai taimaka wajen rage shinkafar da ake shiga da ita Najeriya. Wannan mataki dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke kokarin kawar da hankalin kasar daga man fetur zuwa aikin gona. Tunda wasu jihohi na Najeriya musamman ma da jihar Lagos da ke zama ta ɗaya wajen tattalin arziki a kasar ta sanya hannu da gwamnatin jihar Kebbi da kuma duba yiwuwar sa hannu da gwamnatin jihar Niger don ganin cewa ta kafa masana'antar sarrafa kayan gona. Ta yadda zai taimaka a kokarin da gwamnatin tarayya take na ganin cewa Najeriya ta kasance mai dogaro da kai ta fuskar abinci da kuma fitar da shi zuwa kasashen ƙetare. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya zanta da gwamnonin jihar Kebbi da Niger don jin ƙarin bayani kan wannan yarjejeniya. Da farko dai ga hirarsa da gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagudu.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito ya nuna ma 'yan Najeriya da shugabanni muhimmancinmu ya kasance muna iya ci da kanmu, muna iya sarrafa abubuwanmu na ci da kuma abubuwan da muke bukata na yau da kullum. Don haka jihar Kebbi da jihar Lagos sun da muka ji wannan muka ƙara samun ƙarfi da cewa bari mu haɗa kai yadda za mu haɗa kan 'yan kasuwanmu da jama'anmu domin mu ƙara yawan abubuwan noma da ake nomawa da kuma ake sarrafawa da kuma dabbobi da kuma kifi da kuma haɗa kai yadda za a shigar da su kasuwa domin ƙara samun arzikin jama'anmu da jama'ar mutanen Lagos. Tasiri shine an ƙara buɗe kasuwa na duk abin da mutum ke yi jihar Kebbi, walau ma shinkafa ce, alkama ce, dawa ce, masara ce, maiwa, gero da gujiya da albasa da tattasai da guna da kuma masu kifi da kuma masu kiyo. An ƙara buɗe kasuwa, ba ma buɗe kasuwa ba, an ƙara buɗe yadda kasuwan nan za ta ƙara samun daraja domin ya kasance abinda suke samu ga aikin da suke ya ƙara inganta, wato ya ƙara yawa domin su ƙara samun arziki ga abubuwan da suke yi. Kazalika mutanen Lagos su ma su ƙara samun yalwa da samun arziki na waɗannan abubuwa domin haɗin kai. Yarjejeniya ce ta ƙara noma da ƙarin masana'antu da za su sarrafa a jihar Kebbi da jihar Lagos. Ba kuma yarjejeniya ce ba wai mutanen Kebbi su noma mutanen Lagos su saye, a'a, yarjejeniya ce ta ƙaruwar arziki tsakanin Lagos da Kebbi. Abinda muke so 'yan kasuwanmu su ƙara samun arziki da namu da na mutanen Lagos ga waɗannan abubuwa, shinkafa, alkama, su ƙara faɗaɗa nomanta, su ƙara faɗaɗa sarrafata domin a ƙara samun ta da yawa da samun arziki daga gare ta. Masu harkar nama su ma su yi abatuwa wanda za su sarrafa nama su gyara shi, in ma jihar Kebbi ne a ɗauko shi tun daga can a kawo shi Lagos domin su ƙara samun arziki. Haka kamun kifi a ƙara yawaita kihin da ake kamawa da sarrafa shi da gyara shi yadda za a ɗauko shi a sa shi kasuwa a samu daraja har ya kasance ba sai an shigo da shi daga waje ba. Albasa ma haka, tonka ma haka, da kuma masara da bunƙasa arziki.
Me bambanci wannan yarjejeniya da wanda aka sanya hannu da ƙasar jamhuriyar Benin?
Benin ba Najeriya take ba, sai ka canza kuɗi. Wannan ƙasa guda ce, jama'a guda, kuma akwai mutanen Kebbi da yawa da suke mu'amala da kasuwanci a Lagos, akwai mutanen Lagos da yawa da suke kasuwanci da jihar Kebbi. Don haka shi ya fi sauƙi, kuma Lagos ta fi Benin yawan mutane. Jihar Kebbi kuma tana da abin da za ta haɗa kai da jihar Lagos.
Gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagudu kenan aka saurara. Shi kuwa ɓangaren nasa gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello cewa ya yi.
Tattauna da shi gwamnan Lagos ta yadda za mu samu amfanin kayan gona da ake yi, inda za mu haɗa kai mu ƙara aikin noma, kuma mun samu kyakkyawan fahimtar haka. Maybe nan gaba za mu zauna mu tattauna tsarin yadda za a yi magani, kamar dai kila za mu yi irin tsarin da suke da Kebbi, amma da kebi sun magana shinkafa ne kawai da mu ina ganin zamu magana abubuwa daban-daban. Kaga yanzu ko ne jiya su mai da hankali a wajen gona, kila ba yau ba ko gobe, amma insha Allah nan da ɗan shekaru kila biyu ko uku za su samu sauki sosai. Amma dai mun fara bayani, za mu dawo mu ci gaba.
To ina yarjejeniya uku da Dangote?
Wannan ma wannan yayi nisa, muna da committee wanda yake an riga an samu su wannan babban ma'aikata zai a wajen. Committee nan na aiki suna neman, an riga an samu filin za a yi noman shinkafa da na rake. Ina fata kila nan da ƙarshen wata mai zuwa kila za mu kammala. Mu dai muna da daji, muna da filin, muna da gonakin, su kuma suna dukiya. Ka san in ka duba ga yawan mutanen da ke Lagos, ana buƙatar kayan abinci sosai a nan ƙasar a Lagos. Saboda haka lallai ina sa ran za mu samu amfani a wannan tsari da muka ture.
Gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello kenan aka saurara a hirarsa da Babangida Jibrin. To da fatan wannan mataki na gwamnonin da kuma gwamnatin tarayya na bunƙasa harkar noma zai taimaka wajen ciyar da ƙasar gaba da kuma rage dogaran da take yi akan harkar man fetur. Masu rarren mu anan za mu ja burki a shirin namu, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Babangida Jibrin da Julie Lathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.